الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na talata. Yau muna 14 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 3 miladiya ta 2026. Kuma kamar yadda muke cikin suratul Nur, za mu tashi akan aya ta 19.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رحيم.
الله مدوكين سركي يتي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، للي وأن نسكي سوء ممونا برنا ممونا أيكي يا دعاتك وأن نسكي إيماني، لهم عذاب أليم سند عذاب مردئي في الدنيا والآخرة، الدنيا دلاهرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا شين يسني كوبك سنيبا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi wa wannan al'umma tarbiya a sakamakon abin da ya faru na kazafi da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ubangiji ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke kunshe da tarbiya ga wannan al'umma baki ɗaya. Allah ya kwankwashi waɗanda suka yi wancan ƙage bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tona ma waɗanda suka ƙirƙiri wannan ƙarya, ya tona musu asiri, sannan ya faɗi hukuncinsu, sannan ya faɗi hukuncin waɗanda suka saurari maganar har su ma suka yaɗa. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗar irin mummunan sakamako da yake jiran waɗanda suka yi wannan ƙaryar, da ma kuma wanda za su ci gaba da irin wannan ƙaryar nan gaba. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne don ya tsoratar da al'umma cewa a guji irin wannan mummunan ta'ada na yaɗa ƙarya da alfasha a cikin al'ummar musulmi. Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu, lalle waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani, waɗanda suke son yaɗuwar alfasha. Alfasha dukkan wani mummunan abu, wani mummunan aiki kamar zina ko luwaɗi ko maɗugo ko dukkan wani aiki na baɗala wanda ya kai matuƙa ga muni. To, duk waɗanda suke son su ga yaɗuwar irin wannan a cikin al'ummar muminai, to su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa alkawarin wannan narko na azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. Mu duba mu ga yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya salon wannan ayar. Bai ce innal ladina yashi'una al-fahishata ba, bai ce waɗanda suke yaɗa alfasha ba, sai ya ce waɗanda suke son yaɗuwar alfasha, suke son alfasha ta yaɗu. Idan muka duba za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan narko na azaba mai raɗaɗi ta duniya da lahira a kan waɗanda suke son faruwar abin. Kawai ma mutum ya ji yana son ya ga cewa alfasha ta yaɗu, ya ji yana murna da wannan, yana ƙaunar ganin haka, yana sha'awar haka ta faru, ko da bai aikata ba, ko da ba da shi aka aikata ba, a'a, mujarradul mahabba, ya ji kawai yana son abin ya faru. Allah ya ce to yana da wannan azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. To idan ya zanto wanda kawai shi sha'awar abin yake, ba wai shi ne yake yin abin ba, a'a, yana ganin, wato yana sha'awar da abin zai faru zai so haka, Allah ya yi masa alkawarin wannan narko, to ina ga wanda shi ne ya aikata yaɗa ta ɗin, ina ga wanda shi ne ya yaɗa ta a cikin al'ummar muminai. Idan wannan za a yi masa wannan narkon saboda kawai abin da yake zuciyarsa na sha'awar abin, ina ga wanda shi yake aikata abin kuma. Kaga babu shakka dole azabar da za a yi masa sai ta ɗara wannan. Ina ga wanda shi yake ƙago abin, yake ƙirƙiro shi, ba wai akwai shi ba, a'a, shi yake fito da salon don ya ga cewa abin ya yaɗu. Babu shakka shi kuma azabarsa sai ta ninka wannan, tunda wanda kawai son abin ne a zuciyarsa amma bai aikata ba, amma yana sha'awar ya ga abin yana faruwa. Allah ya ce to yana da azaba mai raɗaɗi don ya nuna maka a ƙwaƙwalwarka, to ina ga wanda ya aikata, ina ga wanda shi ya ƙirƙiro ma abin da kansa. Babu shakka azabarsa sai ta fi girma. Yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai kala-kala ce. Ana iya yaɗa alfasha ta hanyar ƙazafi, kamar yadda ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. A yi ma wani ƙazafi, bai ji ba, bai gani ba, don a ɓata masa suna, don a zubar masa da mutunci, a ƙagi ƙaryar da bai yi ba, a ƙagi laifin da bai yi ba, a yaɗa, musamman abin da ya shafi zina ko wani abu mai kama da wannan. Wannan hanya ce ta yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai. Sannan daga ciki hanyar yaɗa alfasha, yaɗa ta hanyar surutu, ta hanyar magana. Mutum ba shi ya ƙirƙiro zancen ba, amma kuma ya ci gaba da yaɗa ta. Duk inda ya zauna zai ɗauko maganar ya kawo, zai sanar da wanda bai ji ba, zai rubuta ta, zai fito ya yi bidiyo ko wata hanya da zai yaɗa ta. Wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suke yaɗa alfasha, tunda mummunan abu ne shi kuma yake yaɗa shi a cikin al'umma. Sannan hanya ta uku da ita ma za ta shiga cikin yaɗa alfasha, yaɗa hotunan da suke da alaƙa da alfashan. Mutum ba shi ya yi hoton ba, ba shi ne a hoton ba, ba shi ya ɗauka ba, amma wasu sun ɗauka, shi kuma ya ɗauki raka, wato ya ɗauki nauyin shi kuma ya yaɗa. Ya zanto yana sawa a shafuffukansa na Facebook ko kuma na Instagram ko wasu hanyoyi na zamani. To wannan duk yana cikin yaɗa alfasha. Ka dinga yaɗa abubuwan da suka shafi baɗala, abubuwan da suka shafi tsiraici, abubuwan da suka shafi rashin kunya. Duk wannan zai shiga cikin isha'atul fahishati fil ladina amanu. Haka nan yana daga cikin yaɗa alfasha, wato yaɗa kilif-kilif na alfasha. Zanto kai kake ɗaukan ɗawainiyar yaɗa shi, ba kai kai ba, ba kai ne a ciki ba, amma kana daga cikin waɗanda suke yaɗa shi, suke tura shi, suke baza shi, ko suke tallata shi. To wannan duk kana cikin wannan ƙarƙashin wannan aya, alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu. haka nan yada fina-finai na batsa na rashin kunya duk mutumin da ya kasance yana yin wannan to yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yake ma wannan narko yake ma wannan alƙawarin azaba cewa suna da azaba mai radadi a duniya da lahira saboda haka duk wata hanya da mutum zai yi amfani da ita wajen ya ga cewa abinda yake mara kyau ya yadu a cikin al'umma koda ba shi ya kirkiro abin ba koda ba shi ya yi abin ba amma kuma ya taimaka wajen yada shi to yana daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan aya alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu ibn taymiya alayhi rahmatullah yake cewa wa hadha dhammun liman yuhibbu dhalika wannan suka ne Allah subhanahu wataala yake yi ga wanda yake son yaduwar alfasha wa dhalika yakunu bil qalbi faqat wanda zai ji a zuciyarsa kawai shi yana son abin ba ma yi yayi ba ba aikatawa yayi ba amma inda wasu za su aikata zai ji dadi to wannan ya shiga ciki haka nan wa yakunu ma'a dhalika bil lisani wal jawarihi da wanda zai amfani da harshensa da sauran gabobinsa wajen ya yada abin shi ma ya shiga cikin wannan aya malam yace wa huwa dhammun liman yatakallamu bil fahisha haka nan wanda zai rika maganganun batsa shi ma ya shiga ciki to wanda zai zauna yana maganar batsa ta rashin kunya yana yada cikin mutane to shi ma ya shiga cikin wannan aya kamar yanda yake fada aw yukhbiru biha ko kuma wasu sun yi shi zo yana bada labarin wasu ne can suka yi abin amma shi ya zo yana ba da labarin gashi an yi kaza an yi kaza an yi kaza malai ce to duk shi ma yana karkashin wannan ayar mahabbatan li wuqu'iha fil mu'minin yana ma san ya ji cewa irin waɗannan abubuwa suna ta faruwa a cikin mu'minai imma hasadan aw bughdan ko dan hasada da yake yi ma wasu ko kuma kiyayya da yake yi ma wasu za ta sa shi ya rika yada abubuwan da suke na alfasha da suka aikata ko yanzu yana ba da labari ko wata hanya irin wannan imma mahabbatan lil fahisha wa iradatan laha ko kuma yana son abin shi karan kansa tikila da zai samu abin shi ma zai aiwatar to duka waɗannan sun shiga karkashin innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha fil ladina amanu ibn al qayyim alayhi rahmatullah kamar yanda yake cikin littafin sabadaiul fawaid yake cewa fa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishati fil ladina an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim Allah yake cewa lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mu'minai suna da azaba mai radadi yace hadha idha ahabbu isha'ataha wa iza'ataha wannan azabar za ta tabbata akan su yayin da suka ji suna son abin ya faru فكيف اذا تولوهم اشاعتها واذاعتها تو ina kuma a ce su su ne da kansu suka dauki gabarin yada ta da baza ta a cikin mutane la nasihatan minhum ba ta hanyar nasiha ba walakin ta'atan li iblis wa niyabatan anhu suna da'a ga iblis ne ga iblis kuma suna wakiltarsa haka nan al-allamatu sa'idi rahimahullahu ta'ala shi ma yake nana ta wannan zancen yadda ubangiji subhanahu wataala ya sanya salon ayar a haka dan ya nuna mana matukar wato girman abin da yake tattare da ka kagi ƙarya ka yada ko wasu su kaga kai kuma ka dauka ka yada yace idza kana hadha huwa alwa'idu li mujarradi mahabbati an tashi alfahisha idan ya zanto wannan shine narkon da azabar da wanda kawai shi so yake yaga abin ya faru واستحلاء ذلك ينا جدا دن faruwar abun بالقلب da zuciyarsa فكيف بما هو اعظم من ذلك to ina ga wanda yayi fiye da haka min izharihi wa naqlihi wanda zai fito ya bayyana abun ya rika yada shi wa sawa'un kanat alfahishatu sadiratan aw ghayra sadira kuma anan ba wai akwai wani bambanci tsakanin alfashar da ta faru da wacce ba ta faru ba wato da wanda bata faru ba mutun yazo yana suranta ta yana yin abubuwa na batsa wanda ba faruwa suka yi ba amma yana bada labarin kare da irin wannan da wanda kuma abin ya faru duk ɗaya ne da abin da ya faru da abinda kuma bai faru ba wani yazo ya shirya ƙarya ko wani ya shirya shi kuma ya dauki ragamar yada ta to duka suna karkashin wannan wa'idi saboda haka kaga abin yana da hadari matuƙa da gaske don haka dukkan wani mazhar dukkan wani abu da yake faruwa a cikin al'umma na yada badala na yada rashin kunya na yada tsiraici na yada maganganun batsa da hotunan batsa a cikin al'umma to duk yana shiga cikin wannan karkashin ayar innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu akwai wanda ba su da aikin yi sai zuwa wato shafuka na sada zumunta na zamani suna yin maganganu na batsa suna yadawa to waɗannan suna cikin wannan narko da ubangiji ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira akwai waɗanda ba su da aikin yi sai shiga ta tsiraici shiga ta rashin kunya musamman mata su zo su shiga ta rashin kunya ta tsiraici su zo suna sawa a cikin kafofin zamani na sada zumunta social media to su ma suna shiga karkashin wannan innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu suna shiga cikin karkashin waɗanda suke son alfasha ta yado a cikin waɗanda suka yi imani duk wani abu da ya faru wanda yake a boye ya faru ba a bayyane ya faru ba to baya halatta dan kai ka samu labarin ya faru ka zo kana kwatsawa kana cewa ai an samu labarin abu kaza 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 na alfasha kana ba da labarin sa wannan in kai haka kai haram ka aikata haram ka shiga karkashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa idan wani abu ya faru ga wani yayi wani laifi ko ya aikata wata alfasha to ka bar abun a sirrance ba daidai bane ka zo kana kwaza shi kana yada shi wasu ma har su je su dauko hotunan abun zo suna sawa wai dan su nuna wa duniya ga abin da ya faru to duk wanda yayi wannan to yana karkashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma Allah subhanahu wataala ya yana sitirta bawansa yana sitirta bawansa to kai yayin da ka zo kana bayyana wannan abin da wani yayi babu shakka kamar kana ja ne da Ubangiji subhanahu wataala kana cewa kai bari kai abin da Ubangiji subhanahu wataala baya so Ubangiji yakan sitirta bawansa in yayi laifi dan ainihin ya tuba ya koma ga Allah kai kuma ka zo ka dauka kana bayyanawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm alqiyamah kamar yake cikin sahih Muslim ci babu wani bawa da zai sitirta dan uwansa ya rufa masa asiri a nan duniya face shi kuma ranar gobe kiyama Allah ya rufa asirinsa kaga aka shi kenan wanda ya ki rufa wa dan uwansa asiri a nan duniya shi kuma Allah ba zai rufa nashi asirin a ranar gobe kiyama ba zai zo ranar yawma tubla sarair wanda ake banka da asirai Allah zai tona asirinsa ya fito da abubuwansa na abun kunya duk duniya ta sani saboda haka ba a san yada irin wannan Allah ce duk wanda suka yi wannan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah to yanzu an maida abun kwalliya an maida abun ma wasu sun maida shi neman kuɗi wani ya fito a social media ya bude shafi kawai ba abin da yake yi sai aikin sai maganganun batsa yana ganin ana bibiyarsa a haka yana da followers yana da masu masa liking viewers waye shi kuma yana samun kuɗi ta haka bai san cewa tilin azaba yake shirya wa kansa ba mummunar azaba yake jefa kansa a cikin ta ba mai da wannan ita ce sana'arsa fitowa kai maganganun batsa ko kai aikin batsa ko da shi da wata ko matarsa ko ba matarsa ba tunda babu bambanci da wanda zai yi da matarsa ta aure da wanda zai yi da wata matar in dai abin da zai yi wani abu ne na rashin kunya to babu shakka ya shiga cikin waɗanda suke isha'atul fahishatu fil ladina amanu saboda yayin da zai yi wannan yana nuna ba wasu ne yana koya ba wasu ne saboda haka kowa ma zai gani yayi sha'awa shi ma yazo yayi to duk wanda zai yi wannan shi ma yana karkashin wannan narko da Allah ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah matuƙar mutum bai tuba ba ya daina abin da yake yi mummuna to yana da azaba mai tsanani a duniya da lahira wannan azaba mai tsanani da Allah subhanahu wataala ya ambata. Daga ciki akwai haddi ga wanda yayi ma wani kazafi, ana yi masa haddi kamar yadda ya gabata a ayar haddi da muka karanta cewa fajliduhum 80 jalda, Allah ya ce ku yi musu bulala 80. Saboda wannan azaba ce ta duniya da za a yi masa. Azabar lahira ita kuma ko dai ya kasance ga wanda bai tuba ba, bayan an yi masa haddi, haddin bai sa ya daina abin da yake yi ba, ya ci gaba, to zai je ya samu kuma azabar lahira tana jiransa. Ko kuma ya zan kasance ga wanda haddin kawai aka yi masa amma bai dauki abin da yayi laifi bane, yana ga kamar kawai an shiga haƙƙinsa, an shiga ƴancinsa. Saboda haka shi wannan abu da aka yi masa bai masa daidai ba, bai masa dadi ba, to wannan shi ma wannan haddin da aka yi masa zai je iske azaba mai radi a lahira saboda bai gamsar da shi ba. Ko kuma munafiki wanda shi da man addinin musulunci kawai a baki yake, bai ratsa zuciyarsa ba, saboda haka yana yin abin da yake yi ne ma dan ya cutar da mu'minai, to shi ma wannan yana da azaba mai radadi a duniya, yana da azaba mai radadi a lahira. Daga ciki akwai waɗanda suka yi wannan, Aisha radiyallahu ta'ala anha, irin wannan suna da azaba mai radadi a lahira tana jiransu. To wannan shine takhrijin da malamai suka yi ma wannan ayar, saboda hadisin Ubadah ibn Sabit wanda ya tabbata a cikin sahihaini, annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa man asaba min zalika shay'an fa'uqiba bihi fa huwa kaffara. Nabi yace duk wanda yayi wani abu na haddi a nan duniya aka yi masa uquba, wato aka yi masa haddi, to wannan kaffara ce gare shi. To ta yaya kuma anan Allah zai ce lahum azabun alimun fid dunya, kuma yace wal akhirah, yaya annabi ya ce kaffara ce nan kuma an ce suna da azaba a lahira? To shine malamai suka ce ko dai ana nufin wanda an yi masa haddin amma bai gamsu ba, ko kuma an yi masa haddin amma bai tuba ba, ya ci gaba da abin da yake, ko kuma ana nufin munafiki wanda shi da ban musuluncin baya zuciyarsa, iya bakin sa ya tsaya, to wannan ko an masa haddi a nan duniya ba zai hana Ubangiji subhanahu wataala ya masa azaba a lahira ba. Saboda haka wannan haddin ba zai kankare masa azabarsa ta lahira ba. To wannan aya tana nuna mana cewa shi laifi babba, ko da baka yi shi ba amma ka kuduri aniyar zaka yi, ka riga ka sa a ranka cewa lalle kana son kai wannan laifin, dama kake jira ta samu, to ko baka yi ba kana da laifi, ko baka yi ba Allah sai ya rubuta maka laifin kai, kuma za a kama ka da laifin kai. Matukar dai ka samu azama a cikin zuciyarka cewa laifin kana son kai, amma dama ce watakila har yanzu ba ta samu ba, to wannan ba za ta hana Ubangiji ya kama ka da wannan ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Bakra zalla yake cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar, idan musulmi biyu suka hadu da takubbansu suna fada da juna, kowa ya zare wa dan uwansa kan sakali, ɗaya ya kashe ɗaya, zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce da bai kisan da wanda aka kisan za su tafi wuta. Sahabbai suka ce hadhal qatilu fa ma balul maqtul, ya rasulullah mun fahimci wannan shi ya kisan, da an ce zai tafi wuta ba za mu yi mamaki ba, to amma meye laifin wanda shi kashe shi aka yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi, ai shi ma yana cike da kwaɗayin yadda zai kashe dan uwansa ne, dama ci bai samu ba, wancan Allah ya bashi sa'a ya kashe shi, amma shi ma da ya samu damar shi zai kashe wancan. To haka dukansu sai Ubangiji ya musu hukunci ɗaya, Annabi ya ce dukkan za su tafi wuta. Haka nan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin Tirmidhi da Musnad da Imam Ahmad da Abu Dawud, inma ad-dunya li arba'ati nafar, yace ce duniya ta mutane hudu ce, wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi, ya bashi dukiya, yana tsoron Allah a cikin dukiyarsa, yana sada zumuncinsa, yana kiyaye haƙoƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadha bi afdalil manazil, wanda yana wato mataki na sakamako mafi falala, Ubangiji zai kai shi madaukakin mataki na sakamako, da mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba sai yake fatan ina ma ya samu dukiya irin ta wani wani mai tsoron Allah wani mai aiki da ilimin sa mai ciyar da dukiyar sa shi ma yayi irin abin da yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha waliyatuhu fahuma fil ajri sawa shi ma wanda ya ci moriyar ya ci albarkar niyyar sa da shi da wancan duk ɗaya suke ai fi aslil ajri yadda Allah zai ba mu wancan lada shi ma haka Allah zai bashi lada sai mutumin da shi kuma Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba wato dukiya ne amma bai san Allah ba bai san haƙƙin Allah ba baya ciyar da dukiyar sa inda ya dace yana tafa gamniya a cikin dukiyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha bi arda al manazil wannan yana mafi munin masauki a wurin Allah subhanahu wataala sai kuma na hudun su wanda Allah bai bashi ilimi bai bashi dukiya ba bai san Allah ba kuma gashi cikin talauci fituk amma yana burin ina ma shi ma ya samu dukiya irin ta wancan jahilin mai dukiyar da yake fataka a cikin dukiyar sa yake kashe ta inda bai dace ba yana fatan ina ma shi ma ya samu irin wannan dukiyar shi ma ya fantama yadda wancan yake fantamawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa waliyatuhu fa huma fil wizri sawa to ya ci albarkar niyyar sa shi ma in tana da albarka kuma da shi da wancan duk za su daidaita a sabo saboda haka wata niyyar idan ta kasance mai kyau ce to za ka ga cewa mutum ya samu ladanta hakanan idan ta kasance mara kyau ce to hakanan mutum zai samu alhakin wannan niyyar mara kyau shine anan Allah subhanahu wataala yayi hukunci akan waɗanda so suke yi a zuciyarsu amma ba su aikata ba nalladhina yuhibbuna an tashi alfahisha ba su aikata ba amma Allah subhanahu wataala yace zai musu azaba mai radadi to ina kai da kake aikatawa kai ko mai kake ganin ubangiji ba zai maka ba na azabar sa idan har bai san abun da bai aikata ba Allah ya faɗi haka akan sa to kaga wanda ya aikata min babi aula wa ahra shi yafi cancanta ma ai ma wannan azaba mai radi a duniya da lahira kamar inda Allah subhanahu wataala yayi maganar wato garin Makka mai alfarma yace man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim wanda duk yayi nufin fandara a cikin garin Makka yayi nufin yayi wato ya zama yayi nufin hakan koda bai aikata ba Allah yace yana da azaba mai radadi kaga niyyar mutum yayi niyyar zai yi laifi a cikin garin Makka ko bai aikata ba to Allah yace yana da azaba mai radadi to ina ga wanda ya aikata akwai wanda za su je da niyyar za su yi wani aikin laifi amma su je su duba su ga babu damar aje zai wa mutane yankan aljihu zai yi sani amma aje bai samu sa'a ba bai iya samun yi wa kowa yankan aljihu ba to wanda yana da zunubin tunda ya je da wannan niyyar koda kuwa abin nashi bai samu ba saboda haka wannan ayar tana tabbatar da wannan sannan wannan ayar har ila yau tana nuni ga waɗanda suke shigowa cikin al'ummar musulmi da sunan kira zuwa ga ƴancin mata zuwa ƴanta mata a ƴanta su daga me a ƴanta su daga zaman gidan miji a ƴanta su daga biyayya ga mazajensu a ƴanta su daga hijabi da suke sawa a ƴanta su daga dukkan wasu kyawawan ɗabi'u da musulunci ya koyar da su babu shakka waɗannan suna cikin alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina za su shigo cikin al'ummar musulmi da sunan taimakon mata da ƙananan yara amma ba komai suke so su assasa ba ba wani abu suke so su dasa a cikin zukatan matan musulmi ba illa su hana su zaman aure su hana su biyayya ga iyayensu su hana su biyayya ga mazajensu su hana su biyayya ga duk wani babba da zai hana su ko ya sa su ko ya hana su babu shakka waɗannan suna ƙarƙashin wannan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahisha saboda zaka ga yawancin ajanda da suke zuwa da ita shine ya za a raba mata daga zaman aure a rabo su daga gidajensu a sa musu ƙungiyoyi saboda haka kullun ana kiranta meeting kullun za su tafi gari kaza za su tafi gari kaza suna da tattaunawa suna da meeting suna da wani abu da za su tsara za su shirya da za su yi kaza saboda haka ta riga ta fantsare wa mijinta ba ta ji maganarsa ba ba ta bi umarninsa ba ba ta nemi izininsa ba wannan duk suna cikin wannan ayar za ka ga cewa wani lokaci ana yaudarar su da jari ku zo a baku jari ku yi sana'a ku tsaya da kafafuwan ku daina dogara da mazajen ku kakkace zaki zauna sai miji ki ya baki da wannan ne zaki ta ganin wulakanci amma kika tsaya da kafafuwan ki kika zama ke ma yanzu kina cin gashin kanki ke ski da damar ki abinda kike so da kayan ki da kudin ki da dukiyar ki ba mai hana ki shikenan kin samu yanci ki wanda mun sani cewa ubangiji subhanahu wataala ya dasa harsashin zamantakewa ta aure akan wasu abubuwa guda biyu wanda su ne tubalin harsashin da suke rike da dukkan wani gidan aure na musulunci za a samu kyakkyawar tarbiyya a gidan su ne kawama ta namiji namiji ya zanto shi ne shugaba shugabancin nan nashi kuma ya same shi ne saboda fifikon da Allah ya ba ɗa namiji akan ƴa mace ta fuskar hankali da tunani da hangen nesa da juriya cewa laysa dhakaru kal untha lace namiji ba daidai yake da mace ba namiji ba daidai yake da mace ba walil rijali alaihinna daraja haka Allah yake cewa haka Allah da ya halittar ya fifita namiji akan mace sannan kuma ya dora masa alhakin ya ciyar da mace idan matarsa ce ya ciyar da ita idan babarsa ce ya ciyar da ita idan kanwarsa ce ya ciyar da ita in ƴar'uwarsa ce ya ciyar da ita ita mace duk inda za ta ke ciyar da ita za a yi tana gidan mahaifinta ya ɗaura wuyinta idan mahaifinta ba ya da rai yayanta ko kaninta ya fita ya nemo ya kula da ita idan ta yi aure mijinta ya kula da ita idan ta haihu ƴaƴanta su kula da ita saboda ita a kowane yanayi so ake a ba ta kariya a ba ta kulawa wannan shine tsarin da Allah ya yi mata shine abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya faɗi dalilin da yasa namiji yake sama da mace ya zanto shine zai jagoranci gida faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd Allah ya fifita sashin su akan sashi Allah ya fifita namiji da hangen nesa fiye da mace fiye da jinsin mace Allah ya fifita jinsin namiji da hangen nesa fiye da jinsin mace ana iya samun wata mace ta zanto mai hangen nesa sama da wasu mazan amma in aka kalli jinsin a dunkule gaba daya to waɗanda suke da hangen nesa sosai a cikin maza aka fi samun su ba a cikin mata ba amma akan iya samun ɗaiɗaiku a cikin mata da za su zo su fi wasu ɗaiɗaiku a cikin maza saboda haka jinsin gaba daya Allah ya fifita kamar yadda ƙarfin jiki jinsin ɗa namiji ya fi ƙarfin jiki da garin jiki akan ƴa mace wannan baya hana a samu wata mace da zanto tana da ƙarfi tana da ƙwanji fiye da wasu ɗaiɗaikun mazan wannan duk za a iya samu amma dai in aka kalli jinsin gaba ɗaya to an fi samun ƙarfafa a cikin maza kafin a samu ƙarfafa a cikin mata Allah ya yi wannan saboda haka abubuwa da yawa Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa ɗa namiji saboda wannan aikin da zai ɗora masa na tsayawa ya ba wa mace kariya sai ne bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu abinda za su kashe na dukiyarsu zaka ga a rabon gado aka ce lil zakari mithlu hadhi al unthayni a ba wa ɗa namiji kaso biyu a ba wa mace ɗaya anan in ka kula gata aka yi wa ita macen saboda shi namijin abinda za a bashi karshe akan ta zai kashe akan ƴa mace zai kashe shi wanda ita kuma nata yana nan a aje koda tana da shi saboda haka idan rabon gado aka yi uba ya rasu ya bar ƴaƴa maza da mata abinda duk aka ba wa mazan karshe za su zo su kashe wa matan za su nemo musu abinci za su nemo musu sutura komai za su yi musu da lafiyarsu da komai su za su ɗauka ita nata wannan kasan yana nan zai kashe nashi kaso biyun ya ma je ya nemo wani kasan bayan wani kasan nata yana nan aje sai ta ga dama ta kashe in ta tashi aure kawo mata za a yi saboda haka za a biya ta sadaki in ta koma wajen mijinta shi kuma shi zai ɗaɗɗaure nata saboda haka wannan kasan nata ba in ta ga dama sai ta mutu ma yana nan ban taɓa shi ba yayin da namiji bai isa ba da an bashi ne yana ana bashi ne wasu abubuwa suna jiran su wabce wannan abu saboda haka kaga ita gata ce ma aka yi mata aka bata kaso ɗayan ba zalintar ta aka yi ba saboda wannan kasan biyu ƙarshe ita za a kashe wasu saboda haka Ubangiji sai ya ɗora nauyin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kula da lafiya da ilimi da komai na mace akan namiji waɗannan ƙungiyoyi da suke zuwa na taimakon mata da waye kokari yake a kare wannan ginshikin a ce ke ma ki tashi ki tsaya da kafarki ba dai wannan ne yake tutiya da shi ba yana miki to baki bukatar sa to daga lokacin da taga ta fara samun kudi to ta daina bi mijinta biyayya za ta ce duk wani abin da zaka yi min zan iya kaina fiye da haka ba na bukatar naka saboda haka wannan kawama din da Allah ya ce namiji yana da ita an karya wannan fila din guda wanda ita ce take rike da ita to amma Allah shi ba haka ya tsara abin ba yadda ya tsara abin ya raba aiki kowa ya bashi aiki daidai da shi ya ba wa namiji aikin da yake daidai da shi ya fita waje ya je ya nemo ya fafutuka wani abu ya tashi shi ne zai wuce gaba in wani yaƙi ne ma tun karo su shi zai je ya tarye abokan gaba ko da zai rasa ransa ita mace kawai kariya za a bata ta kuma aka ce ta zauna a gida ta kula da tarbiyyar yaya ta kula da sakinan da mijinta da ce wa qarna fi buyutikunna wannan alqarar din Allah duk yayi haka ne da hikima to waɗannan duk waɗanda su shigo da wannan irin ajandodi suna da cikin waɗanda Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu ibnu ashur alayhi rahmatullah a gargashin wannan aya yayi magana akan yadda mumini ba zai so a yada wani abu nashi na abun kunya da yayi ba mutum ba zai so a yada abun kunya da yayi ba to duk kuma abinda ba za ka so a yi maka ba to kakka yi mauni duk abinda za ka so na alkhairi ka so wa dan uwanka duk abinda za ka ki na sharri ga kanka ka ki wa dan uwanka wannan shine muqtada al-iman an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi min alkhair ka so wa dan uwanka alheri da kake so wa kanka haka nan ka kiwa dan uwanka sharri da kake kiwa kanka to kamar yanda ba za ka so a ce wani abu ya faru da kai na abun kunya wasu sun je suna yaba didin ka suna yada ka ba to kai ma kada wani ya fada cikin irin wannan ka je kana yada shi shi yasa muke jan hankalin kafofin watsa labarai da yan jaridar mu musulmi su guji dauko labarai marasa kyau da wasu suka fada a cikinsa na aikata wani abu na badala na laifi suna yadawa cikin al'umma wannan ba gwaninta bace wannan ba kwarewa bace wannan ba taimakon al'umma kuke ba wannan ba gina al'umma kuke ba rusa ta kuke yayin da zaka dauki labari mara kyau kana yada shi an kama wani yana kaza yana kaza yana kaza ka rika sifanta irin abinda ma yake yi kana bawa mutane labarin wata alfasha da ta faru ba wai al'umma ba ta san cewa wannan abun alfasha bane ta sani ba wani ilimi da zaka bata sabo illa iyaka kawai dai kana son labarin alfasha din yayi ta yawo a cikin mutane an samu wani yana bata kananan yara ka zo kana fadar irin ma abinda yake musu wasu saboda kaiwa matuƙa ga yada sharri da alfasha har zuwa suke yi su samu waɗanda suke aka yi abin da su suna hira da su ya yake muku me yake ce muku ya yake muku ya yake muku su kuma suna faɗa ana nada ana yadawa al'umma wannan ruguza al'umma kake yi ruguza al'umma kake so kake alfasha ta yadu a cikin al'ummar wani abin na laifi da yake faruwa wasu kwata-kwata ma ba sa tunaninsa a ransu amma yayin da kake yada su to sai ai ya samu wani mai gurbatacciyar zuciya shi ma yayi tunanin bari ya aikata wataƙila wani ko da yayi tunanin abin a tsammaninsa cewa wannan abin ba zai yiwu ba ko da yayi tunanin laifin a zuciyarsa amma zai ga cewa kai ai zai wahala a yi wannan abin sai kai ka zo ka ɗauko labarin faruwar abin kake badawa kankama anan kana bashi ansa cewa a zai yiwu gawa ne ya yi saboda haka ka daina sarewa kana ga kamar ba zai yiwu ba kai ma za ka iya yi wannan ba daidai ba ne wannan rusa al'umma ne ba gina al'umma ba ne kuma wannan lalata tarbiyya ne saboda shi labarin labarin laifuka irin waɗannan miyagun laifuka yayin da suka yi yawa suna shiga kunnuwa shikenan zuciya za ta daina jin girman su za ta daina jin cewa wasu abubuwa ne masu girma saboda sun faru cin sun faru cin sun faru cin saboda haka zai nuna cewa ashe akwai damammaki ta ayi abin yayin da babu labarin faruwar abin nan da can ba a yadawa kowa yana taitayin a ce yayi kada a zo wani abu ya zo ya biyo baya mara kyau a kansa amma in ya ji cewa abin ya zama ruwan dare to shikenan ka bashi karfin gwiwa kan cewa ai ashe abin nan ba ni kadai bane ma akwai wasu wanda su ma suna yi bara ni ma in yi saboda haka ka cire haibar wannan fahishar wato fahishar daga zuciyarsa ka sa yana jin saukin yiwuwarta tun daga shi nan an gwada ta yiwu mutum da zai shahara da barna shiga gidajen mutane yana sata yana faɗi yana waye yana waye in an kama shi zai rika tambayarsa yana bayanin hanyoyin da yake bi yana yi me ake yi anan shine ana bawa wasu sirrin yadda ake yin laifin idan ba ku san hanyar da ake bi ayi laifin ba to gashi ga yadda wannan yake yi wani sai ya ce to shi ma bara ya gwada shi wancan da aka kama shi bai kware akan abun ba ko rashin sa'a ne ko tsautsayi ne ko kaddara ce ni ba lalle ne a kama ni ba saboda haka an koyar da shi irin wannan duka abu ne wanda yana rusa al'umma ba gina ta yake ba a guji ɗauko labarin ruka marasa kyau ana yadawa akwai abubuwan da suke an kama masu laifin an kai su kotu alkali yana shari'a amma a rika ɗauko abubuwan da suka yi kullum a gidan rediyo sai an zo an kwaza wannan labarin ga wani da wani matarsa ta kai shi ƙara akan kaza akan kaza akan kaza saboda haka alkali yana musu shari'a wani wasu saboda kaiwa matuƙa wajen isha'atul fahisha har suna suke faɗa wani a unguwa kaza mai suna kaza wace da matarsa wance mai anan ka cutar da su ka cutar da duk wani wanda yake da alaka da su kuma shi da hakan za ta faru da iyayensa ko ga shi kansa ba zai so a yada ba da a ce mahaifinsa da mahaifiyarsa ne suke fada daya mare daya suka je kotu ba zai zo gidan rediyo yana fada ba ce ya samu wani labari babarsa da babarsa suna fada ba zai fada ba kuma inda zai ji wani yana fada ba zai so ba in akwai yadda zai dauki mataki zai dauka amma shi tunda ba shi ya shafa ba ba zai je fada yayin da ka zo kana fadar abin da yake faruwa a gidajen wasu kakkamanta cewa kila suna da yaya imma ba su da yaya suna da yan uwa kila suna da iyaye kila suna da yaya wasu kila suna da jikoki ma to duk wannan abin ya shafe su ka cutar da su saboda duk wanda yana daga cikin isha'atul fahisha isha'atul fahishati fil ladina amanu ba a san zuwa kafofin watsa labarai ana fadar maganganu na batsa ko ana sifanta wani aiki na batsa ko ana sifanta wani abu da laifi za ka ga wasu daga cikin ma'aikata za su je su gayyato wani ce maka kwararre ne akan harkar yaƙi da miyagun ƙwayoyi a zuwa kawo shi gidan rediyo ana hira da shi sai a rika tambaye shi ɗaya bayan ɗaya kamar da mai yaran nan suke sha sai ya shiga bayani suna shan kaza ana haɗa kaza da kaza suna sha ya rika shi faɗo sunayen wasu ƙwayoyi a nan mai yake yi yana tallata waɗannan ƙwayoyin ga waɗanda ba su san su ba har ma da wasu hanyoyi na in ba ka da kuɗin da za ka sai wata ƙwaya ma akwai wasu abubuwa da za ka iya samun su available in aka haɗa kaza da kaza zai ba da wannan abin idan wannan bai zama isha'atul fa'ishatu fil ladina amanu to me zai zama kaga wannan daga ranar inda a ce shugabansa ya san aikin da yake daga ranar kurarsa za a yi daga aiki ya je ya kitsa irin wannan a gidan rediyo ko a kawo jami'in tsaro ya faɗi yadda masu laifi suke yin laifi ya ringa sifanta hanyoyin da suke bi su yi laifi wasu suna yin kaza wasu suna samun kaza su haɗa da kaza sai su yi kaza wannan jami'in tsaron ya kamata a kore shi in ba daure shi ba ma saboda bi saboda yana ba wa wasu ilimin yadda ake yin laifi abin mamaki za ka ga wani lokaci har in an kama wasu yara wanda suke harkar ta'addanci sai a ba su bindiga a ce ya zaka kunce ta ya zaka hada ta ai ta dawa saboda ka wani daukan wannan bidiyon shikenan ya koya a bagwas shi kuma kamar to sai ka rasa menene hikimar haka shikenan in akai haka shikenan shine zai nuna cewa yaron mai laifi ne anan za a yi masa hukunci ko kuma ba hoton ba wani hikima ka same shi da laifi ka same shi da laifi ka kai shi inda za a yi masa bincike a yi masa hukuncin da ya dace da shi amma ka zo ka sa ana nuna yadda ake hada abun ma yadda za a hada yadda za a kwance yadda za a harba yadda za a goge yadda za a gyara yadda za a yi waye za a yi waye za a yi waye kuma kana jami'in tsaro ina tsaro yake anan saboda duk wani mummunan abu ba a san yada shi yada shi bude kofa ce taka koya ma wasu taka tuna ma wasu an ce wa mahaukaci ba ka duka ya ce kun tuna mu saboda ka tuna ma wasu ba sa tunanin abin yayin da ka zo kana ba da labarinsa shikenan ka tuno musu amma da za a daina yada abin shikenan zai tafi daga kwakwalwa duk wani laifi da za ka ga ana yin sa yana farawa ne daga khatira ya zama fikira har ya kai ga zama aiki sai abin ya zo ma a zuciya tukunna zaka fara tunanin ya zaka yi to amma in kwata-kwata ma bai zo ma a rai ba baya kwakwalwarka ba a tunanin ka aikata abin to yawan yada wannan alfasha a cikin al'umma yana kara wa mutane tunanin ita wannan alfasha din wannan ita ce maganar da al-allama ibnu ashur yake fada a karkashin wannan ayar yake cewa wal shuyu'i akhbaril fawahish bainal mu'minina bis-sidqi aw bil-kadhibi mafsadatun akhlaqiyya malam yace yaduwar labarai na miyagun ayyuka a tsakankanin mu'minai abubuwan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba yace akwai barna ta fuskar kyawawan dabi'u akwai barna ta fuskar dabi'u فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها abin da yake hana mutane fadawa cikin wasu abubuwa na laifi suna jin girman fadawa cikin sa suna ganin abu ne babba ba za su iya yi ba yayi musu girma wa karahatuhum su'a sum'atiha suna ganin idan suka aikata sunansu zai bace mutuncinsu zai zube saboda haka sai su yi ta kokarin kame kansu kan su aikata abin wazalika mimma yasrifu tafkirahum an tadhakkuriha wannan shi zai sa masu daina tunanin abin saboda gudun kada ya bata musu suna saboda suna jin girman yiwuwar abin bal hal iqdama alaiha ruwaidan hatta tunsa wa tamhi suwaruha min an-nufus a hankali idan ba a ambatan wannan munan aikin shine zai tafi daga kwale kwakwalwa ba za ta yi tunaninsa ba fa idan tashara bainal ummati alhadith bi wuqu'i shay'in min alfawahish amma yayin da labarin faruwar wasu abubuwa miyagu na badala na alfasha zai watsu a cikin mutane idan to ana ta labarin duk inda kafofin watsa labari suna bada labarin wasu abubuwa na alfasha ka shiga social media abinda za ka yi ta gani kenan yace tazakkara hal khawatiru daga nan zukata za su fara tuna abin wa khaffa waqu khabariha ala al-asma' dan mutun ya ji abin ya faru ba zai ji komai ba ce a ai wannan an saba baka ji a kwanaki ba ma kwanaki ma wani sai a daina jin girman abin kuma a zuciya fa dabba bidhalika ila nufus at-tahawun bi wuqu'iha daga lokacin kuma sai mutane su dinga daukan faruwa abin ma ba komai bane ba za su ji nauyin abin ba saboda ai jiya ma an yi bada labari shekaran jiya ma an bayar wata biyu da suka wuce an bayar kwana uku da suka wuce sati daya suke nan mutane ma sai su dauka abin ma ba wani abu bane na a zo a gani yace fala talbasu nufusul khabitha an tuqdima ala iqtirafiha to daga lokacin zukatan da suka lalace ba ta lalata tun zukata shikenan sai su fara tunanin ya za su ma su aikata wannan laifin وبمقدار تكرر وقيئها وتكرر الحديث عنها تسير متداولة gurgudan yadda za ta kafaruwa kuma ai ta yadawa gurgudan kuma yadda za ta takaruwa kuna tana faruwa kuna bada labarin kuna yadawa tana takaruwa kuma wanda shine abin da muke gani a cikin al'umma kullun abin karuwa yake saboda kullun ƙara promoting din sa ake kullun ƙara labarta shi ake bale ce hadha ila ma fi isha'at al-fahishati min lihaq al-adha والضر بالناس ضر متفاوت المقدار على تفاوت الاخبار في الصدق والكذب ce wannan tare da abin da kuma yake biyo baya na cutar da mutane ta hanyar yada irin waɗannan munanan labarai abin da zai biyo baya na cutar da mutane kowa gurgurdan yadda zai cutu kamar da muka yi bayani a inda mutum da matarsa wani abu ya hada su ta kai shi ƙara ko kai ta ƙara aka zo aka yada zai cutu ƴaƴansu za su cutu dangin su za su cutu duk wani mai alaka da su shi ma zai cutu kamar yadda Madina gaba ɗaya aka cutu yayin da wannan abu na kazafi da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya faru shine Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah yana sani ku ne ba ku sani ba wato anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina yuhibbuna suke so an san soyayya daga zuciya a zuciya take to tunda abu ne a cikin zuciya ba lalle ne mu mun san meye a cikin zuciyarka ba ba mu san abin da yake cikin zuciyar wani da wani ba ta yiwu akwai wannan abin a cikin zuciyarsa ne yana son ya ga irin wannan alfashin tana yaduwa to in mu ba mu sani ba Allah ya sani in mu ba mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu in mu ba mu sani ba to shi Allah ya sani kuma shi ne wanda zai yi wannan sakamako mu mukan iya ganewa ta hanyar alamomi da zamu gani ko ta hanyar faruwar abin daga mutum mu ga ya faru ko yana take-taken zai yi to a lokacin ne zamu iya sanin cewa eh yana da wannan abin a ransa amma shi Allah subhanahu wataala baya jiran wata alama alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin kiraza ko ka fada ko kakka fada a gurin sa duk ɗaya ne in ta jahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyana magana ka kuka boye shi ya san sirri ya san ma abin da yake sirri boyuwa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribin bin nahar Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne a wurin sa da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye ta da wanda ya boye cikin dare da wanda ya bayyana kansa da rana duka a gurin Allah ɗaya ne ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun abinda kuka boye da abinda kuka bayyana da Allah ya sani saboda haka shi ba abinda yake cikin ranku na san wato yaduwa alfasha din nan ba zai boye daga gare shi ba tunda ko yana sani to babu shakka shine zai dauki mataki akan masu wannan da waɗanda suke so da waɗanda suke aikatawa da waɗanda suke kagowa da wanda suka mai da abin sana'a to Allah subhanahu wataala duk shine zai dauki wannan hukuncin na yi musu azaba mai radadi a nan duniya da yi musu azaba mai radadi a lahira lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh